sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 2531 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 13 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani hotel da ke kudancin birnin Kismayo ya haura zuwa 33. An shiga yini na biyu da Rasha ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami kira S-400 ga kasar Turkiya. Dabban masu zanga-zanga Hong Kong sun fita a yau Asabar don nuna adawarsu ga 'yan kasuwar kasar China da ke kokarin wato ke harkokin cinikayyarsu a yankin.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi da wani masani ya yi a fannin tattalin arziki akan fitar da takardar kudaden bai daya wato ECO da kasashen yammacin nahiyar Afirka za su yi a shekarar 2020. Sannan za ku ji rahoto na musamman akan wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas akan yaki da hukumomi ke yi akan matsalar shaye-shaye tsakanin matasa. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani hotel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubbaland Ahmed Muhammad Islam wanda aka fi sani da Madobe ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi na yankuna. Da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya ƙara da cewa daga cikin mamatan akwai Amurkawa da 'yan ƙasar Kenya da Burtaniya da Tanzania da kuma wani ɗan ƙasar Canada. Jami'an tsaron yankin na Kismayo sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun kashe aƙalla maharan 4 daga cikin waɗanda suka kai farmakin. Wasu majiyoyi da muryar Amurka ta tuntuɓa a asibiti sun bayyana cewa an samu ƙarin mutuwar fararen hula 3. Shugaban ƙasar ta Somalia Muhammad Abdullah Farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka nuna. An shiga yini na biyu da Rasha ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami kira S-400 ga kasar Turkiya, lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiya. Ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman sojin Rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce a yau Asabar wani jirgin Rasha na 4 ya soke wasu ƙarin sassan makaman na S-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin ƙasar da ke kusa da birnin Ankara. Hakan na nufin hukumomin ƙasar ta Turkiya sun yi watsi da barazanar da Amurka ta yi musu na ƙaƙaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba. A jiya Juma'a jirgin Rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 2.2. Lamarin da ya ja hankulan hukumomin Brussels da na Washington. Dubban masu zanga-zanga a Hong Kong sun fita a yau Asabar domin nuna adawarsu ga 'yan kasuwar ƙasar China da ke kokarin da ke harkokin cinikayyarsu a yankin. An yi boran ne a yankin da ake kira Xuan Shui wanda ke kusa da garin Shenzhen na China da ke daidai kan iyakar yankin na Hong Kong da ƙasar ta China. Masu zanga-zangar daina so ne 'yan kasuwar na China su daina sayan kayayyaki a yankin na Hong Kong suna aikawa can ƙasar ta China. Rahotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwar na China sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga. an kuma fara tunin cikin limana amma sai lamarin ya rancabe ya koma arangama tsakanin masu boran da yan sanda wadanda suka yi ta amfani da haƙi mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar shi da yankin na Hong Kong ya zama tushe na yin zanga-zanga a duk ƙarshen mako tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka wacce za ta sa a rika aika mutanen da ake tuhuma da laifi zuwa China domin a yi musu shari'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Amurka ta nuna goyon bayanta ga wani sabon yunkuri da hukumomin Argentina ke yi na tuhumar wasu eja-eja 'yan ƙasar Iran kuma mambobin kungiyar Hezbollah waɗanda ake zargi da kitsa wani mummunan hari da aka kai akan al'ummar Yahudawa a Buenos Aires a shekarar 1994 yayin wani taron cika shekaru 25 da kai harin shugaban da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Amurka Nathan Sales ya bi sahun jakadan ƙasar ta Argentina a Amurka Fernando Ores de Roa wajen kira ga Iran da ta bada haɗin kai domin ganin an yi wa iyalan waɗanda harin ya ritsa da su adalci a ranar 18 ga watan Yulin shekarar 1994 ne wanda kunna bakin wake afka da motar shake da bom cikin wata cibe da al'ummar Yahudawa ke taruwa a babban birnin na Argentina ya halaka mutum 85 akalla jakadan wata ƙasa guda a nan Washington yayi amanna cewa tilastawa jakadan Burtaniya da aka yi murabus zai sa sauran jakadodin ƙasashen duniya dake Amurka su sauya yadda suke aikawa da bayanai zuwa ƙasashen da suke wakilta Barbara K. Budin wacce tsohuwar jakada ce da ke jagorantar wani sashi da ake nazari kan harkokin diplomasiya a jami'ar George Washington wato jami'ar Georgetown ta ce yanzu jakadu za su rika fargabar za a kurmuta bayanan da suke aikawa zuwa ƙasashen da suke wakilta a farkon makonnin ne jakadan Burtaniya a Amurka Sir Kim Darroch ya je mukaminsa bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara hulɗa da shi ba saboda wasu kalamai na diplomasiya da ya yi cikin wani rahoto na sirri waɗanda suka muzanta shugaba Trump waɗanda kuma wata jaridar Burtaniya ta wallafa
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Masana a fannin tattalin arziki sun fara jan hankulan shugabannin kasashen Afirka ta yamma akan buƙatar samun goyon bayar jama'ar yankin domin cin nasara a gwagwarmayar da suke yi na fitar da takardar kuɗaɗen bai ɗaya wato ECO a shekarar 2020. Wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Munbarma ya tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi wanda ya ce
su kuɗi na bai ɗaya suna da wani kwatanta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da har in dai kullun zai yi zaman to sai daga wani riza a kama kuɗin ku to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi in ka dauki misali ɗan shekaru na baya lokacin aka samu matsala ƙasar Cote d'Ivoire kwaren shi da take san ta durƙusar da iko nan na Laurent Gbagbo sai ta hoce kuɗin da ake aiko musu daga farashin aikin kuɗi sai ta hoce wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin ƙasar Cote d'Ivoire
to ya abin zai shafi harkokin kasuwanci misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na ECO
shi hauhawan farashi ko kuma saukashi ba daga zancen kuɗi ba ne ko kuma daga zancen kuɗi na bai ɗaya a daga zancen yanda ake samun haja kaya bisa kasuwa duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kaɗan a lokacin nan farashi zai yi sama in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi zai yi ƙasa amma shi wannan kuɗi in aka same su na bai ɗaya kamar yanzu ɗan Niger in ya ɗauki kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a ba shi TD ko in Nigeria kai za a ba shi naira to ai ɗan Nigeria ko ɗan Ghana ba ya ba ɗan Niger CD ko naira Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na America sannan ya biya ɗan Niger kuɗin shi to sai zaman to yanzu malmakin ya zama to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala kudin za a bashi in wannan kudin sun tabbata a 2020 kudin ya kone za a bashi ko ina kaje zai zama to wannan kudin su ne za a aiki da su duka kasashen nan 15 na Saudi Arabia zai su aiki da wannan kudi sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zama to dala din da ka bani ya hausa mu koyi kasa
ya za a yi Faransa ta amincewa wannan tsari na kudaden nan na eco misali aka ce cewa sefa na matsayin wata igiya da ita Faransa ke zargawa kasashen da ta yi mulkin mallaka
shi a yi zancen Faransa ta amince da wannan kudade Faransa har abada ba ta amincewa har abadallahi saboda kasashen Afrika wa'anda Faransa ta mallaka renan Faransa tabbatar ne yau in suka ce ba su aiki da France Sefa wanda ake bugon mu da kasa Faransa kai imani bar mu sai tattalin arzikin Faransa ya samu rauni ka ji ba gani wa cikin kudaden da muke samu yau Niger duk abin da take sai da Niger in ka dauki uranium in ka dauki albasar ta in ka dauki petrol in ta ko mi ta sai da buska sa duniya wa'annan kudin ba su shigo ma Niger sai ta hudu kishi 70 ta aje su Faransa betulmanin Faransa take aje kishi 70 na kudin mu sannan mu mai aiki da kishi 30 to kowace kasa tana hudu kishi 70 ta aje cikin tsarin Faransa kudi ne ga sunan malaladin su Faransa take aje da su sai ita ke amfani su tana kaiwa kasashen duniya tana abu da ake cewa plasmon ta sai wannan jari ta ba wannan bashi da sauran su tana samun riba kuma cikin wannan riba ita ce take maido mu tana ba mu ko a sifar bashi ko a sifar taimako kuma kudin mu ne
a matsayinka na masanin tattalin arziki wace irin shawara ce zaka bai wa su shugabannin kasashen Afirka dan su kauce wa dukkan wani shingen da za su
shawara daya ce tak ya zamanto wannan abun ba yunkurin su bane su kadai yunkuri ne na talakawan su ya zamanto talakawan su suna da hannu dame da ne cikin wannan abun ya zamanto talakawan su sun san alƙibla da aka dauka kai ya zamanto su ne suke gamuwa cikin makama kan shaguna na taro su yi maganoni su tashi a'a ya zamanto wannan maganar sun kai ta ga talakawa
Allah 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 hada kan mu a tsirar kanmu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana
Dr. Soli Abdullahi kenan masani a fannin tattalin arziki a tattaunawar su da wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma masu lura da al'amura sun yi korafin cewa wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas ga yaki da hukumomi ke yi da matsalar shaye-shaye tsakanin matasa sune barin gine-gine ba a kammala ba da kuma rashin katange makarantu musamman ma na primary kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana daga Yola jihar Adamawa
makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na kocikin wuraren da yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma yan jagaliya inda suka fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar primary a garin Yola ke arewa maso gabashin Najeriya
za ka yi na wata makaranta a Yola fada jihar Adamawa kuma wani makaranta a kubin dama na ga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan da gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobi su ma suna kiwo bari zan dan kokarin ji watakila ko zana eje daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune
barka je a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan dai ina dan rage ta ne kawai nake dan zuzudewa nan saboda dan rage tunani dan wani lokaci kuma makaranta kaga cikin gari ko ina sai da zan yawa muna zaune kai ka ji a tawa husa kawai
wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyayen malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin koyin kullun da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da habaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su Malam Umar Dan Kano tsohon mukaddashin kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa ke cewa fa dole ne a tashi tsaye
abinda yake faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaran mu sun mai da wurin wajen shaye-shaye
sun mai da ina
makarantu tsofaffin makarantu haka waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokacin ma an kai je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga har fiye suna mai yara mata a ciki kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai tar da shi saboda gaskiya fi sabilillahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya wanda at least zaka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam
to ko mai su kansu malamai ke cewa malam Abdulhamid Dahir Bomo wani masani haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a Arewa maso yammacin Najeriya ya ko bai na rashin jin dadin su ne da cewa
karatu ne suna da yawan dalibai amma to kujerun zama ma sun zama alafa ina ga katanga wanda za a ce makaranta da shi ba a kewaye ba
a kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na NDLEA wato hukumar yaki da sha da kuma fatocin miyagun kwayoyi a Najeriya sukan ce suna kokari to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda komandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya karin haske
kazan ba wannan ko ina a kowane lokaci domin haka wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna tsammani sun buya suna shaye-shaye nan to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare
yayin da kuwa kan daura laifin ma ga iyaye da kuma sauran al'umma wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaki da bata garin da ke farkewa irin waɗannan wurare suna shashaye Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan kula da harkokin yaɗa labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu
a cikin wata shida za a gyara makarantu za a giggina azuzuwa za a shinge makarantun mu duka domin ganin cewa su ma yaran mu su sami koyuwa cikin tsanaki cikin kyakkyawan tsaro
Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz za a ji cikakken rahoton nan a cikin shirin gobe Lahadi da safe idan Allah ya kai mu. Masu saurare kuna tare ne da Sashin Hausa na Murar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan ya ce karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba.
Ban sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron mu da ke son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Husaini Dan Kasuwa masu son sanin kasar da tafi nomar shinkafa a duniya to ga wanda ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari
wato hannun jari kaso ne na company wato alal misali yau idan aka kafa company koko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun hadu suna so su kafa company mutum na daya koko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000 Malam Abubakar ya kawo naira 10,000 da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000 kaga an hada an samu naira 30,000 to 30,000 din nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum daya yana da kashi 1/3 na wannan company wato za a iya cewa kowanne idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki wanda yake zaman kashi 1/3 Malam Abubakar yana da kashi 1/3 a zaman hannun jari guda 10,000 da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi to da 30,000 din nan da aka hada za a dauke shi ne a je ayi harka ko kaya za a saya a sayar koko mota za a saya a saka a kasuwa ta yi aiki koko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin company idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na Dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin Dangote wanda suka kafa ta daban da sai kai girman da ta kai masu shi suka dan ɗebi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a su ma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin a yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin. Masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai, kamfanuka, gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko kuɗaɗen pension. Wato sayan hannun jari kamar yanda zaka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa, idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko ka rike shi domin gaba idan zaka sayar sa ƙara bukata. Kowane ne a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma zaka iya sa hannu kuma ka rubuta sunan ka, to zaka iya sayan hannun jari. Ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayen su a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa. Ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan. Ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market, ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta. Alal misali idan kamfanin banki na Guarantee Trust Bank tana so ta sai da hannun jari yau ta kasuwan fari, ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a. Idan ka saya kudin za su je wurin bankin ne, su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch ko ko su kara bunƙasa ayyukansu. Duk wani riba da aka samu za a raba da kai. Kasuwa ta biyu wato secondary market shi ne kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari. So alal misali lokacin da kamfanin Guarantee Trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya, a lokacin kai kuma Malam Shamsu ba ka da halin da zaka saya, sai yazo ya zamana cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu, ni kuma a lokacin ina da buƙatar kuɗi. Idan na dauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min, kai kuma zaka dauki kuɗin ka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka, za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari, shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na, shi kuma ya bada kuɗin ka. So hannun jari na sun koma hannunka, ni kuma kuɗin ka sun dawo wurina. So sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani, kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani. Wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa. Bambancin kadai shine abin da ake saya. An san mu a arewa tun bil azim cewa muna da harkan saya da sayarwa. Zaka ji sunayen mutane ma ana wane mai tabako, wane mai masara ko ko wane mai turare. To duk kaga yanda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari. Dalilin da yasa ƴan kudu kudancin Najeriya suka timo suka fi arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane, illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu. To kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen Turanci, kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba ko ko ba za a abu nan. Sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani. Kamfani kuma da suke za ka iya saya a kan kasuwan hannun jari guda 196 ne. Idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma zaka iya sa hannu kuma kana da kudade, kana da niyyar sayan hannun jari, to duk dillalin da kaje wurin shi zaka iya saya. Kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan, yanda zaka saye masara ko ko yanda zaka saye awaki ko yanda zaka saye shanu, haka yake. Zaka bambancin kadai is maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya, za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza. Idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan zaka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi. Wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da farashin da ka saya.
Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara zaka so ƴan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangaden ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada.
shawaran da zan ba duk wani dan arewa balle ma wanda yake harka ko ma'aikaci wanda yake samun ɗan kuɗaɗe ko mi kankantan su zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jari nan a shiga harkan saya da sai da hannun jari dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yanda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane da zaka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kike tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar abu ne da idan ka sayi shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko a baka kudadenka to mutanen mu sun saba da harkan gawuri gawaina ka siya kana ganin shi ka jibge kaya a store kana kallon su amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardan nan zai gaggata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne kuma ba abu bane da zai lallace ba abu bane da zai bace kai ko takardan ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a dinci ko maka a cikin maka a ce kware da gaske ga hannun jarin da ka saya yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka cika karbi bashi a banki kana iya bada shi kaman jingina kaman yanda zaka bada gidanka kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau wata azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin gidanka ko ko kudin mota ka ga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka tacce da nawa ya kama ka fitar da zakka
to sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein dan kasuwa game da kasar da tafi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayin ta na lokaci mai tsawo kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata dan haka ga abin da ya saukaka kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da 45,141 wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan 43 da 661,569 wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da 800,000 wanda shine kashi 5.2% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Burma ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmus Garba ke cewa sai makon
To ga kanin labaran duniya hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33 shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islam wanda aka fi sani da Madobe ya ce an gano karin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Vitex zanga zanga ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.